Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Babu Yakubu Makeri. A sauraron abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku yau Talata 5 ga watan Yuli na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Babu Yakubu da kanin labarai.
To Baballa, bukukuwan ranar samun yancin kan Amurka da aka gudanar a jiya Litinin sun lalace sakamakon harbin da aka yi a Fariti a garin Highland Park da ke tsakiya maso yammacin jihar Illinois, wanda ya sanya da mutuwar mutane akalla 6. Fanti Kim Fug yarinyar nan a cikin shahararren hoton harin napalm na Vietnam a shekarar 1972. A jiya Litinin ta raka jirgin yan gudun hijiran yakin Russia da Ukraine 236 daga Warsaw na Poland zuwa Canada. Kanin yan sanda a jihar Ondo da ke kudu maso yammacin Najeriya sun ce suna gudanar da bincike akan wasu limaman coci guda 2 bisa zargin daure mutane da dama ciki har da yara da yawa a cikin kasan ginin cocin na tsawon watanni 6.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa a Najeriya gwamnatin jihar Barna ta ce za ta gina wani babban sansani da tubabbin 'ya'yan kungiyar Boko Haram da suka ajiye makamansu tare da mika wuya. To ko me wasu 'yan jihar ke cewa?
Wannan bai cancanta ba, daman abin da ya kamata tunda wasu sun riga sun yi laifuffukansu a wani guri ba tare da kowa ya riga ya san su ba. Amma idan an bar su a cikin anguwa suna yawo, wani ma bai san laifin da wani aikata ba. Amma yanzu an gina musu kam, akwai wanda su kuma ba ma 'yan Boko Haram bane tsari na gwamnati za a iya a doka a ba wani.
A jamhuriyar Nijar kuma, jami'an kare haƙƙin bil'adama sun yi na'am da matakin dage takunkumi da kungiyar ECOWAS ta kagaba a ƙasar Mali.
Abu ne wanda abda kyau kuma wanda zai kawo sheda kwarai ga talakawan Mali, zai kawo shedawa ga gwamnati ita kanka. Talakawa za su je su dawo inda suke so, za su yi kasuwanci da wasu sauran kasashe na Afirka yanda suke so.
Kama kowace ranar Talata yau ma muna tafa da shirin tsakan mai wuya da Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labarin duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Babu Yakubu Makeri. Bukukuwan ranar samun yancin kan Amurka da aka gudanar a jiya Litinin sun lalace sakamakon harbin da aka yi a wani fariti a garin Highland Park da ke tsakiya maso yammacin jihar Illinois, wanda ya sanadin mutuwar mutane akalla 6. Yan sanda sun ce an kwantar da wasu da dama a asibiti bayan harin a garin mai al'umma 300,000 da ke da nisan kilomita 40 arewa da birnin Chicago. An fara buɗe wutar ne minti 10 da fara faretin da misalin karfe 10 na safe a jiya Litinin, inda mutane suka gudu domin tsira da ransu. Yan sandan sun ce suna farautar maharbin, kana sun yi kira ga jama'a da kowa ya zauna a cikin gidansa. A wannan rana da muka fito domin gudanar da bukin al'ummarmu da kuma samun yancin kai, yanzu ya koma zaman makoki na wannan asarar rayuka da muka yi da kuma neman shawo kan ta'addancin da aka kai mana, in ji Nancy Rotrin, magajiyan garin birnin Highland Park. Fancy Kim Fug yariyar nan a cikin shahararren hoton harin napalm na Vietnam a shekarar 1972. A jiya Litinin ta raka jirgin 'yan gudun hijiran yakin Russia da Ukraine 236 daga Warsaw na Poland zuwa Canada. Shahararren hoton Fug na kamfanin dillancin labaran Associated Press, wanda a cikinsa ya bayyana wani bangaren jikinta, an fitar da shi a cikin jirgin saman na kungiyoyi masu zaman kansu da ke jigilar 'yan gudun hijira zuwa birnin Regina, babban birnin lardin Saskatchewan na Canada. Fug, mai shekaru 59, 'yar kasar Canada, ta ce tana son labarinta da kuma yi wa 'yan gudun hijira aiki ya zama saƙon zaman lafiya. Tare da mijinta Boy Huitwan, ta yi tafiya daga Toronto don shiga jirgin jin kan. Canada na cikin kasashe da yawa na yammacin duniya da ke baiwa 'yan gudun hijiran Ukraine mafaka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sanda a jihar Ondo da ke kudu maso yammacin Najeriya sun ce suna gudanar da bincike akan wasu limaman coci guda 2 bisa zargin daure mutane da dama ciki har da yara da yawa a cikin kasar ginin cocin na tsawon watanni 6. 'Yan sandan sun kai samame a cocin Hall Bible Believers Church a daren ranar Juma'a, kuma sun ce wasu a cikin cocin sun shaida musu cewa an faɗa wa mutanen nan ba da jimawa ba Yesu Almasihu zai komo zuwa na biyu. mai magana da yawun rundunar yan sandan jihar Ondo Fumilayo Odulami ta ce yan sandan sun tattauna da iyaye da yan uwan masu ibada 77 da aka ceto su a jiya Litinin inda suke kokarin tantance abin da ya faru a cocin. A ranar Juma'a da ta gabata ne yan sandan suka kai su mame a majami'ar Whole Bible Believers biyo bayan shawarar da wata uwa ta bayar inda ta shaida wa hukumomi cewa ƴaƴanta sun bace.
To madalla an jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A Najeriya, gwamnatin jihar Barna ta ce za ta gina wani babban sansani ga tubabbin 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram da suka ajiye makamansu suka mika kai ga gwamnatin jihar. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Daude Biyu.
Gwamnatin jihar Kwando ta ce za ta gina wani babban sansani ga tubabbin 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram da suka ajiye makamansu suka kuma mika kai ga gwamnatin jihar. Ana da dai tubabbin 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram kimanin 57,000 da suka zubar da makamansu suka kuma mika kansu ga gwamnatin jihar, inda gwamnan jihar Professor Babagana Umar Zulum ya kafa wani kwamiti mai mutum 26 don duba irin yadda za ta fi da lamarin tubabbin 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram din da kuma ba su kulawa.
Apart from establishing the camp, one major threat to establishing the camp is that of security. Hence, the Commissioner for Police, the Nigerian Military Charter Commander, the GSS, and others have to source for security personnel in order to ensure protection of the new camp that we are yet to establish.
Ya ce banda batun gina masu wani sabuwar kam, abinda za mu duba shine batun tsaro. Ya kamata kwamishinan 'yan sandan jihar da sojojin Najeriya da kuma hukumomin tsaron farin kaya da dai sauran jami'an tsaron su haɗu wuri guda don su samar da ingantaccen tsaro a wannan sabuwar sansani da bamu riga da mun buɗe ba.
On the repatriation of Borno State indigenous living in the Republic of Niger, Chad and Cameroon.
Musamman ma waɗanda suke ƙasashen Niger da Chad da kuma ƙasar Cameroon da kuma tubabbin 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram. Manejin 'yan ƙungiyar Boko Haram ba Boko Haram kaɗai ba, dukansu 'yan ta'adda, don saboda za su iya zama 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ne ko 'ya'yan Iswa.
You may recall that in the last 12 years we have been battling with the Boko Haram insurgents in this part of the country.
Gwamnan ya ce a shekaru 12 da suka wuce muna fama da 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram wanda suka hana mu harkokin cigaba a wannan jiha.
I strongly believe that we shall witness additional mass surrender of members of the sect willing to put down their arms.
Yace ina da yakini cewa za mu sake karban tubabbin 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram wanda suke da yakinin ajiye makamansu su kuma shigo don cigaban ƙasa, wanda hakan shine manufan gwamnati. To ko ya an jihar Borno suka ji da wannan yankuri na gwamnatin jihar Borno da ke shirin gina wani sansani ga tubabbin 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram din?
Gaskiya buƙatar ni da nake gani wannan bai cancanta ba, dama abin da ya kamata tunda wasu sun riga sun yi laifukan su a wani guri ba tare da kowa ya riga ya san su ba, amma idan an bar su a cikin anguwa suna yawo wani ma bai san laifin da wani aikata ba. Amma yanzu an gina masu kam, akwai wanda su kuma ba ma 'yan Boko Haram bane tsari na gwamnati za a iya a doka a ba wani, duk wanda ya ganka zai ce kai ma kana daga cikin wayannan mutanen, a bar su su ta tafiya cikin al'umma wanda laifin da ya riga ya gwamnati ta yafe masu an sake su ba wanda ya san da zaman su.
Gaskiya wannan al'amari ya dace yana da kyau, saboda dukkan mutumin da yayi laifi ya zo ya nuna cewa yayi laifi kuma yayi kuskure a yafe masa, to ya dace a yafe masa. Wayannan mutanen ya kamata cewa a musu agaji, a tallabe su, a taimaka musu, a ba su mazauni, a yalwanta musu yanda za su dan samu nutsuwa a cikin jiki.
Gaskiyar magana gwamnati ta yi dai iya abin da za ta yi, amma batun wani a gina musu kam bai taso ba, saboda al'umma har yanzu ba wai sun yadda da su bane, sannan su da kansu din ma ba wai al'umma sun yadda da su ba. Bayan ba su yadda da su ba kuma, idan har a ce suna da wani wuri musamman a ce su ne a wajen su kadai, to fa sai dai fa su zauna su daya, dan babu wanda zai je wannan wurin.
Wasu 'yan jihar Borno kenan ke bayyana ra'ayinsu game da sake gina wani sansanin tubabbin 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram da gwamnatin jihar Borno take shirin yi. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Daude Biyu, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakub ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya kira ga takwarorinsa shugabannin Afirka ta yamma da su yi aiki tare domin samar da abinci da kuma kyautata harkokin noma a kasashensu, duba da irin matsaloli da mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine ya haddasa. Wakilinmu a birnin Accra Redwan Mukhtar Abbas ya aiko mana da ƙarin bayani.
Ya yi kira a yi aikin haɗin gwiwa don tabbatar da wadatar abinci tsakanin ƙasashe mambobi. Shugaba Akufo-Addo ya ce annobar COVID-19 da yakin Rasha da Ukraine sun taimaka wurin tsadan kayan abinci da ke addaban ƙasashen ECOWAS.
Global context characterized by the impact of the Russia-Ukraine war has led to a sharp increase in global prices.
Hali ne da duniya ta sami kanta a ciki, inda yakin Rasha da Ukraine suka jawo tsadan kaya a duniya, musamman abinci da man fetur. Za mu iya tunkarar wannan lamari ta yin aiki don inganta ƙoƙarinmu na farfaɗo da fagen aikin gonanmu. Mu kai ga samun wadatar abincinmu ga watan Yuni shekara ta 2022. Mun yi wani taron koli a nan a Accra, inda muka tattauna sosai halin rayuwa da tattalin arziki a nahiyarmu, tare da mai da hankali a kan zancen nika mulki da muke yi yanzu a Mali, Guinea da kuma Burkina Faso, waɗanda sun ka samu daga juyin mulki a waɗannan ƙasashe. Mun yanke shawarar mu sake nazarin waɗannan lamura a wannan taro. Ƙungiyar ECOWAS na kan ƙudurinta ta jagoranci waɗannan ƙasashe ƙawayen su koma ga mulkin demokuraɗiyya. Ana da isa ran za a fitar da wata sanarwa na bayan taron na 61. Radwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Radwan Abbas. A ƙarshe, rundunar sojan ruwan Amurka ta 5 da ke yankin gabas da tsakiya ta fara bada tukuicin ga duk wanda ya bada bayanai da za su taimaka wa matukan jiragen ruwa su kama makamai da kwayoyi da sauran haramtattun jigilar kayayyaki a fadin yankin, a daidai lokacin da ake fama da tashe-tashen hankula akan shirin nukuliyar Iran da kuma yadda Tehran ke baiwa 'yan tawayen Houthi na Yamal makamai. Yayin da ake kaucewa ambaton sunan Iran kai tsaye, matakin da runduna ta 5 ta yanke na bayar da tukuicin kuɗi da sauran kayayyaki don samun bayanan sirri akan tekun Farisa da sauran hanyoyin ruwa na iya ƙara matsin lamba akan kwararren makamai zuwa ga 'yan tawayen Houthi a matsayin tsagaita buɗe wuta da har yanzu ake ci gaba da yi a ƙasar Yemen. A hali da ake ciki, runduna ta 5 ta ce ita da abokan aikinta sun kama dala miliyan 500 akan kwayoyi kadai a cikin shekarar 2021, adadin da ya haura na shekaru 4 da suka gabata a hade.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar, jami'an kare haƙƙin jama'a da 'yan rajin kare demokuraɗiyya sun yi na'am da matakin ɗage takunkumin da ƙungiyar ECOWAS ta ƙaƙabawa ƙasar Mali a washe garin juyin mulkin da ya kifar da shugaba Ibrahim Boubacar Keita daga kan karagar mulki, sai dai suna masu jan hankulan shugabannin ƙasashen yankin su zuba ido don tilastawa gwamnatin ta Mali yin biyayya ga sharuɗan da aka gindaya mata. Wakilin muryar Amurka Sulan Mumuni Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Gamsuwa da yadda gwamnatin riƙon ƙwaryar Mali ta nuna alamun shirya zaben da zai mayar da mulki a hannun fararen hula cikin watanni 24 a maimakon shekaru 3 da ta ayyana a can farko, ya sa ƙungiyar sai da yawo ɗage takunkumin da ta ƙaƙaba wa ƙasar sakamakon juyin mulkin watan Agustan 2020 da wanda ya biyo baya a watan Mayun 2021. A ra'ayin shugaban kungiyar Fadi Sanfuwa Nasiru Saidu, wannan mataki zai fitar da talakawa daga kangin da suke ciki yau shekaru kusan 2.
Abu ne wanda adda kyau kuma wanda zai kawo sheda kwarai ga talakawan Mali, zai kawo shedawa ga gwamnati ita kankanta. Talakawa za su je su dawo inda suke so, za su yi kasuwanci da wasu sauran kasashe na Afrika yanda suke so, ba tare da an takura musu ba ko an hana musu yin wasu ayyuka.
Shugaban kungiyar matasa ta Moshen Sirashi Isa na ganin matakin a matsayin wani abin da zai samar da canjin tunani a wajen 'yan Mali.
Su kamar sojawa yadda suka nuna ma al'ummar su sai dai ya hukunci shugabannin su ba su son su ba mutane ne waɗanda ke ƙaunar su ba, to an sa wannan abubuwa cikin kano al'ummar Mali. To yau hakika idan aka hidda wannan abu ya sa al'ummar ma ta sai da yawo gaba ɗaya ta sasanta, sannan kuma mu gane mu juna, sannan kuma hulɗa da yawa saboda al'ummar Mali su je su yi balaguro inda suke so.
A ra'ayin wani dan jarida Suleiman Jarosheto, mamba a kungiyar RGPSA can dama, kungiyar ta kasashen yammacin Afirka, dokin zuciya ne ta hau a wani lokacin da ƴan Mali ke neman mafitar matsalolin da suka dabaibaye kasar, waɗanda suka hada da matsalar tsaro da rigingimin siyasa.
Wannan dage takunkumi ganin kai ma ya makara, saboda ko farko banga asalin shi ba, banga dalilin shi ba. Ina ɗaya daga cikin ƴaƴan Afirka waɗanda suke da iyaka kuma suke da zumunci da kasar Mali da suka yitar da Allah wade da wannan mataki na takunkumi da kungiyar ECOWAS ko in ce sai da yawo ta dauka akan kasar Mali.
A bisa la'akari da take-taken mukarraban gwamnatin rikon kwaryar ta Mali, kungiyar sai da yawo ta ginda sharuɗa ciki har da batun hana waɗannan jami'ai shiga zaɓuɓɓukan da za a gudanar a nan gaba.
Dole ne a ɗauki matakin nan da ya kamata duk su sun ka dace, waɗanda za a hana ma sojoji yin takara.
Su sojawa su je su yi aikinsu na kokowa da ta'addanci, sannan a bar ma 'yan siyasa su jagorancin su a siyasance bisa tabarki na demokradiyya, ka'idodi wanda demokradiyya ta yadda da su.
To amma ra'ayoyi sun bambanta akan wannan magana.
Ai babu dokar da take wani daga cikinsu ba zai fita mulkin soja ba, ma'ana ya ɗebe tuni ya aje ya koma civil kamar kowa, ya kirkiro jami'iyya ya kafa jami'iyyar shi kuma yayi takara.
Don a tsakiyar watan da ya gabata ne masu nazari akan al'amuran yau da kullun suka gargaɗe shugabannin kasashen yammacin Afirka su dubi halin kuncin da talakawan Mali suka shiga a sakamakon takunkumin da suka kakaba wa kasar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Muka yi ba maganar aikin gwamnati ba, aikin farki shi suna da gwamnati, shi suna cikin gwamnati a Lero, shi suna cikin gwamnati su yi da tsakin gari, shi suna cikin gwamnati a Cikuma Kudu.
Yau ne babu dan kwangila kenan, babu wanda suka ba aiki, su ne ke ba da kwangila suke kwangila da kansu. An kashe ɗan kasuwa, an kashe ma'aikatan gwamnati.
Gwamnatin kan ce baka zai dan gwamnati shi gwamnati ba. To muka ce to mu ba mu jin dan gwamnati, ba mu jin dan garungu, ba mu jin dan yahudi, ba mu jin dan zumuni. Don ɗan da Allah ba da mulki mu ce sai mu za mu fita dole. Tattara mutum guda da jaba.
Muna so ɗan jarida su tsaya su dubi Kaduna. Dubi Borno, su zo su dubi Kebbi. Wani aiki aka yi magarin birnin Kebbi da sauran local government 20 wanda ya bambanta inda aka gaje ta da.
Da auda lamba mun kai ta kamar ya kamar wanda muka yanzu ga. Ya ce Alor bai unwanin ko bai bai da unwanin ko bai ya sani na mai zama ansa. Ina da kasan in kula so in bai samu kan samu ka tare cikin mota fuji.
Ba barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sadoma da ku a na sabon shiri na tsaka mawuya. Muna fatar mun sami ku lami lafiya. To yau za mu kawo muku kashi na biyu na dambarwar siyasar jihar Kebbi a arewa maso yammacin Najeriya, wacce take ɗaya daga cikin jihohin da APC take mulki, amma kuma ake samun magoya bayan jam'iyyar APC ɗin suna barinta suna koma wasu jam'iyyu na adawa kamar jam'iyyar PDP, wanda kuma ba wai ƙananan mutane ba ne, har da manyan mutane irin su tsohon gwamnan jihar Adamu Aliyu wanda sanata ne, wato ɗan majalisar dattawa. Me ke jawin wannan barin jam'iyyar APC zuwa wasu jam'iyyu ne? Kuma a cikin shirin ne wani za mu ji shin ko an samu gardama ko sabanin ra'ayi ne dangane da yankin da ya kamata ɗan takarar gwamnan na zaɓen baɗi zai fito, wato ko zai fito ne daga Gwandu ko Yauri ko Zuru ko Argungu? Ba tare da ɓata lokaci ba, bari in sada ku da wakilinmu na Kebbi da Sokoto Muhammadu Nasir, wanda ya gayyato mana 'yan siyasa guda biyu kuma sarakunan gargajiya, wato Sani Zauro Zannan Gwandu da kuma Abdullahi Lamba da masanin Yauri. Malamai mu je.
To dace Alhaji Abdullahi, waɗannan abubuwan suna da alaka da abin da ya saki da kuka kauracin jam'iyyar APC din?
To aiki an zo ka shiga jam'iyya don a yi mu jama'a aiki. Da turanci muka yi za a yi adalci ga dukkan jama'a. Yau duk wanda ya yi APC, yau da ya babu ɗan kwangila Kebbi. Duk wanda a ɗan kwangila Kebbi ɗin kuma an taɓa ba shi aikin miliyan 150 ne, ya yi ce ya rantse tsakani da Allah an ba shi. Lokacin Alheru ai an ba shi aiki daga Kamba zuwa Dona Kaina, ya yi aikin ba amma an biya kuɗin. Yau in ya kyale aka ɗan da daji ana yin bayan kanta ne. Amma yanzu ya faɗi aikin da wannan gwamnatin ta ba shi. Babu wanda suka ba aiki, su ne ke ba da kwangila suke kwangila da kansu. An kashe 'yan kasuwa, an kashe ma'aikatan gwamnati. Yau kowace ma'aikata ka je mace ta ce inda ka iske wani ma'aikacin gwamnati da shi da banza dubu da kasuwanci sun mutu, shin haka za a rayu a ce an kawo gwanti yau mu fiye je Kaduna mu fiye je Borno je Kano ga irin abubuwan da ake kai nan ma zanhuran akai ba mu da je ka dubi irin ci gaban da aka samu ne mu jama'a aiki da tsawata rayuwar su yau kana garin komishina za a kai kudin da zai je wuce ma bi
to Alhaji Abdullahi bari mu je Alhaji Sani me zaka ce akan waɗannan kalamai da Abdullahi nan ba yi
to duk abin zai zama sai mun ansa guda don ka ji
na'am to muna
akwai inda ya minta da ya kashe kai ne amma zan kai shi gure na farko Audu Lamba ya ce an ba ni mota da kuɗi Audu Lamba ya san Sani Zauro akalla na har shekara 30 da he da mota 10 Audu Lamba ya sani na har shekara 30 akalla al'an ni kaina ba sa abin Allah mallaka min ba saboda haka ba mota ta sa in kwahin alkai a ce kushi bani mota ko kai za bani mota da sani garci Audu Lamba sannan gida da ya sani agaran duk gwamnati na same su sannan in birkin alirin mun kai ya san irin da mun ka zanna da alirin ni ba su alirin bar mu kawo mu kada su alirin sannan aikin gwamnati ba shi muka aiki ba aikin siyasa na muka yi maganar siyasa muka yi ba maganar aikin gwamnati ba aikin gwamnati shi zanna da gwamnati shi zanna cikin gwamnati alirin shi zanna cikin gwamnati Sa'idu Dakin Gari shi zanna cikin gwamnati a cikin Kuba Gudu abinda aka yi mai ga lokacin an yi lokacin da shi yace ga gwamnati a cikin da gwamnati alirin bai samu kuyi ba ya sani mun yi daka mai wuya da shi wanda ya sauki alirin wanda ci alirin bai unguwa da mai kuyi ba ya sani na sani ya yi lokacin da muna ta muna kai daka mai wuya lokacin Sa'idu Dakin Gari na gwanna an ka ce da Sa'idu Dakin Gari da Audu Lamba ba su alirin da Audu Lamba mun kai daka mai wuya kamar wanda muka yi yanzu ga yace alirin bai unguwani ko bi bai da unguwani ko bi gare ya sani na mai zama ansa ina da kasar in kula so in bai samu kan samu ku kasar cikin mota ku ji shi ina da kasar da dishi da shi
Da ka ta shi sun kire na ba su fayi da wanda bani aiki an ce an bani aiki na miliyan 777 ce tambi shi alayyar abinda an ka bani aiki na miliyan 277 kuma har yanzu akalla ina jan miliyan 13 ba biya ni ba UJC sun taho da Abuja sun jibi wannan aiki in ban biya ba ko da kakka ba ne akai sannan wanda bai saba da zalunci shi ka zalunci ya ka san ban gama aiki ba ko kwada ba ban yi aiki ba shi minista ya kwada ma ban yi aiki ba shi dan da kuma da shi da gaba duk wanda a ci haka da gaba ɗaya kaf ɗinta inda ɗan siyasa ne in ba abu ba kowa bai kula mai alheri ba kai ni cin wani alheri ba kuma tun an yi lokacin da aka ce ba a son ka ci a kwamishina ni cin alheri dole sai an mishi kwamishina don mutuncin ka aka ci in ba a shi kwamishina ko na hiti jimfiya ce an ka lafi an ka bai don saboda amana ka an ka ci muka ci sai an yi sama hakinka to yanzu wanka magana ta gwamnatin ga ni ba sa abin da an ka ci taka ba ban san aikin da an ka ishe ka ba ban san irin abu da kai da ake kuma shi dai ita harkar lokacin da Audu Lamba ka ɗauko cewa ba ku yadda da ɗan gwan da shi gwanna ba sai ka ce ka dace ku yi mutum ka ce ba ka zai ɗan gwan da shi gwanna ba to muka ce to mu ba mu ɗin ɗan gwandu ba mu ɗin ɗan argungu ba mu ɗin ɗan yahuri ba mu ɗin ɗan zuru duk inda Allah ba da mulki mu ce mu za mu bi ta dole tun ba mutum guda an da jiha ba saboda haka ai ana so a zanna lahiya ba so ka wani aka ba kai da kishi wake kai da an daidai kai to ka ci a tiku duk gamma da Allah ko Allah duk gamma da wani ku to kai da an daidai kishi ku to a gyara harkar siyasa da tun jiha kabi ce ai ta kada in ta lalace har da kai kala ji ciwo ina mun kada ba magana gwani aiki gwani ta aka ni aiki gwani ban san shi ba ina so kai mai ba mu aiki mai ba mai an san magana ta aikin gwamnati Audu Lamba shi ya taba ki gwamnati Sani Zauro ko ABCD bai sani ba harkar siyasa ne sani ko kayi rubutu a wasiya ba abu da mutiya
Alhaji Sani da Alhaji Abdullahi ko yi hakuri muna magana ne akan siyasa da zarge-zargen da ake yi da kuma abin da ke ga
haɗari shikenan ni da siyasa da mu kada siyasa nake ba mu kada aiki gwamnati
yanzu kai Alhaji Sani ka ji magana farko shi Alhaji Abdullahi ya zargi ya ce sun zargi jam'iyyar APC da cewa ta yi musu ba daidai ba an yi musu ha'inci an kai ga tauye wasu 'yan takara na shi bangaren alero an hana su tsayawa takara an kai ga zaɓuɓɓukan fitar da 'yan takara me za ka ce
ka zauna zaka zargi yana da zan faɗa maka wanga magana hawan rama awara shi Audu Lamba dai ba
ba cikin yanda suke da ni da shi duk bukamin mu guda cikin yanda muke bai da mukamin na cikin party na esco ban da shi wadanda an kai suwa can wadin su sun suka ishe su wadin su in mutum an kai sai wadin ne jana afate kaga ja ba ta afate ga harkar jami'a sannan wadanda an kace an kora cikin jami'a dan Aliru mutum chairman party dan baro dan Aliru ne kuma yarun Aliru na kamar wanda nake yarun Aliru haka nan namba nake yarun Aliru kamar wanda audu lamba yake yarun Aliru haka nan muke yarun Aliru dun mu duka yarun Aliru ne kun ba mu ashi Aliru ba mu suka Aliru amma mu abun da gaskiya mun san a cikin ba gudu yayi miki na gaskiya ba sun ci buye na zalunci ba dun ba ba shi kakkake mutane cinye ba sannan muna son duk kudin da an kai suwa ga Najeriya ga duk wannan da an kai suwa ga kudin ga jahati sai an san ko miliyan nawa an kai suwa to ina audu lamba ya san audu a cikin ba gudu ya saci kudin jiha ya boye shi ne to yi kala ga shi wada muna tunda dan boko ran je ba san boko ba kuma inda yace an yi aiki gwamnati a cikin gwamnati aiki ba sai tsakin gari ya aiki Allah yake yanzu yace Aliru ya aiki amma lokacin ya tafi sai Allah ai bace Aliru ya aiki ba ya sani na sani akwai kasan tsakanin Aliru da Atiku ba gudu auto lamba bai ke raba su tsani zaure bai ke raba su tsani zaure bai ke shiri a da mu Aliru da Atiku ba gudu Allah ka shirya su don Allah ya hada su don lokacin da muna jam'iyya guda Aliru ya taimaka mu Atiku ba gudu ga siyasa Atiku ba gudu ya taimaka mu Aliru ga siyasa in audu lamba sani in bai sani ba don haka muna nan tare da gwamnati Atiku Babudo har lokacin da yanzu ya tsari mulki ne sauran wata 11 shi handu ba
Alhaji wallahi me zaka ce dan na dardara shi Adamu Aliru ya rade yana cewa in ana so a yi sasanci na gaskiya shire kuke a yi sasanci na gaskiya to har aka kai ga wannan matakin sannan kaji Alhaji Sani Zauro ya ce waɗanda aka zargin an fitar da gamza musu ne aka fitar da su me zaka ce akan wannan
gaskiyan magana wayanda duk su duburu sun da yake diba ya kawo Aliru ya kawo ba magana mutanen gwamnati muke ba magana gwamnati muke yi da dalilin da yasa jama'a suka bar PDP kuma kamar yanda ya yi mini magana ya san wancan da muka yi cewa je ni ce masa da yi Aliru shi ya hada ni da Sa'idu sai yana da nan guda da aka ce gashi Sa'idu ya yi shi ne ke da impression da wanda yake wannan gwamnati Aliru wanda ya gaya ni ni maganar da nake son sani ya koma da abinda zaka wadi batun ka ce abinda ai ni ko da na sani tare da sahabi na banki shi an bai jira nai amma kai mai yin illa kana wa'annan abubuwa kuma shi ne masa hanya da Allah ya kawo Aliru da cikin ku su ta dauke su ta dauka kashi duniya a san gwandu da ya bisti aka sai to su suka yi masa hanyar bashi shugabancin jam'iyya kuma ni ina godiya gare shi a matsayin sa na mai gidana da lokacin zai sauka ga wani a kawo shi ya bada shawara a bani rikon jama sannan aka dauki komiti elders aka bashi a shi ina ganin magana ya kawo Aliru da shi da Abba bai ko ta zuwa don duk yanda ake mamto riga sun mai wannan magana a ajiye shi mu maganan da muke na gwamnati yanzu tsakani da Allah muna son yan jarida su tsaya su dubi Kaduna dubi Borno su zo su dubi Kebbi su wani aiki aka yi magarin birnin Kebbi da sauran local government 20 wanda ya bambanta inda aka gaje ta a da
kuma da la to jama'a nan zamu ja aya a wannan shiri ne yanzu sai mun dawo rana wato mu dawo da wani sabon shiri inda daga cikin abubuwan da zamu ji shin birnin Kebbi headquarter jihar ta Kebbi ta canja a cikin shekaru 10 da suka gabata sannan kuma akwai masu cewa ita birnin Kebbi wai tafi kama da headquarter karamar hukuma maimakon headquarter jiha haka ne duk wannan za ku ji su a shiri mai zuwa Allah ya kai mai zuri a madadin bakin namu Alhaji Sani Zauro da Alhaji Abdullahi Lamba tare da shi wakilin na Muhammad Nasir da ya hada su muhawara Ali Mustafa Sakwatani a Washington huta lafiya
to masu sauraro muna fa ba za mu iya kawo muku takaitattun labarai ba da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hanci da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku jimu da wani sabon shirin kafin mi sallama da ku sashin Hausa na muryar Amurka ana mika gaisuwar ta'aziyar rasuwar tsohon abokin aikin Alhaji Dallada Aliyu Jibrin wanda ya rasu jiya Litinin bayan wata gajeruwar rashin lafiya za a jana'izar sa da karfe 8 na safe yau Talata a gidansa da ke unguwar Marafa a jihar Kaduna Allah ya ji kansa da rahama ya kuma kyautata namu karshen yanzu a madadin Babu Yakubu Makeri da ya taya na gabatarwa da Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.